sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Baba Yakubu Makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Juma'a 12 ga watan Maris shekarar 2021. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an sako wasu daga cikin ɗaliban kwalejin horar da sha'anin gabin daji da ke yankin Mando a jihar Kaduna wanda 'yan bindiga suka yi awon gaba da su. Bayan haka za ku ji tattaunawa da mai baiwa shugaban ƙasa shawara a kan tsaro Muhammad Babagana Mungono a kan ganawa da shugaba Buhari ya yi da sarakunan gargajiya game da batun tsaron ƙasar. A jamhuriyar Nijar kuma ƙungiyar lauyoyin ƙasar ta buƙaci ɓangarorin siyasa su mutunta tsarin da doka ta shimfiɗa na neman haƙƙoƙi da suke zargin an tauye musu kamar yadda tafarkin demokuraɗiyya ya yi tanadi. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Muhammad Awal Garba na tafi da rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru. To amma kafin nan ga Yusuf da labaran duniya.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammacin. An shiga halin rudani da rashin tabbas a ƙasar Ivory Coast a jiya Alhamis. Biyu bayan mutuwar Prime Minister kasar Hamid Bakayoko, Prime Minister na biyu kenan na kasar da ke yankin Hamadar Afirka da ya rasu yana kan mulki a cikin watanni takwas. Bakayoko na hannun daman shugaban kasar Alassane Ouattara ne wanda ya mutu a sanadiyar cutar kansa 'yan kwanaki kaɗan da cika shekaru 56 da haihuwa. An naɗa shi a matsayin Prime Minister a watan Yulin 2020. Bayan mutuwar tsohon Prime Minister kasar Amadou Gonkola Bali, wanda shugaban Ouattara ya zaɓa don ya maye gurbin. Duk da yake shugaban Ouattara ya bayyana shugaban ma'aikatar shi Patrick Achi a matsayin Prime Minister wucin gadi bayan kwantar da margayi Bakayoko a asibiti. Mutuwar Bakayoko ta bar gibi da yanzu shugaban zai maye gurbin, inda yanzu haka ake neman wanda za a naɗa a kasar. Abu ne mai matukar wuya a samu wanda zai maye gurbinsa saboda matsayinsa da yadda yake gudanar da lamarinsa, a cewar wani mazaunin Abidjan Maturin Batomi. Koda kuwa ba jam'iyyar ku ɗaya da shi ba zai yi tsayin daka danganin an yi daidai. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan kudirin rage raɗaɗin annobar corona na dala $1.9 trillion zuwa doka, wanda ya bude kofar bayar da agajin gwamnatin tarayya ga Amurkawa da ke cikin mawuyacin hali da tattalin arziki musamman 'yan kasuwa. Biden ɗan jam'iyyar Democrat ya rattaba hannu kwana ɗaya bayan amincewar majalisar wakilai da kudirin dokar da ƙuri'a 220 sun amince, wasu ƙuri'u 211 kuwa ba su amince ba. Ba tare da goyon bayan 'yan jam'iyyar Republican ba kuma kwana ɗaya kafin lokacin da fadar ta White House ta tsara. Wannan gabatar da kudirin mai cike da tarihi na da manufar ƙara gina tubali mai kyau a ƙasar da zai baiwa jama'ar ƙasar dama da ma'aikata da talakawa, mutane da suka taimaka wajen gina ƙasar, damar gwagwarmaya, a cewar Biden lokacin da yake gabatar da kudirin. 'Yan jam'iyyar Republican dai sun ki amincewa da kudirin, suna masu cewa kudaden sun yi yawa kuma ba za su kai ga waɗanda ke da buƙatar tallafin ba, a cewar shugaban marasa rinjaye a majalisar dokoki Kevin McCarthy a ranar Talata, inda ya kira ƙudurin da cewar mai ɗan karen tsada da rashin gaskiya kuma wanda yake na ɓangaranci.
Sai da Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da sashe ɗaliban kwalejin horar da sha'anin gandun daji da ke yankin Mando a ƙaramin hukumar Igabin na jihar Kaduna, sai dai ta ce an ceto ɗalibai 180. ga dai wakilin mu Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Yan bindigan da suka fasa katangar kwalejin dai sun shiga wurin kwanan dalibai da misalin karfe 11:30 na dare, amma jim kadan bayan fitar su jami'an tsaro suka dira musu inda aka dinga musaya wuta, wanda daga bisani aka ceto dalibai guda 180. Sai dai har zuwa yanzu akwai dalibai guda 30 da ba a san ina suke ba. Yanzu kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Arwan,
a takaice dalibai da kuma ma'aikata 180 an kubutar da su, wanda suka shafi maza da mata, sannan kuma akwai dalibai maza da mata kusan 30 wanda zuwa yanzu ana neman su. Jami'an tsaro da suka kunshi sojoji da kuma sauran jami'an tsaro a sun fansama suna nan suna aiki, na ganin cewa an dawo da wayannan yan makarantan. Kuma ba gaskiya bane inda ake magana cewa duka mata, a'a, kuma cikin 180 wanda aka kubutar da su, maza ma su suka fi yawa.
Daya daga cikin ɗaliban wannan kwaleji ta horar da sha'anin gandun daji da ke yankin Mandan jihar Kaduna dai ya faɗi irin halin da suka tsinci kansu a ciki.
Mutane guda 10 daga department ɗina aka wuce da su. To gaskiya ba mu taɓa zato abu haka zai taɓa faru da a ce makaranta kamar haka da yake sakin ga barikin sojoji. Gaskiya abun gaskiya ya taɓa kowa. Dan ma har muna jin ƙarin bindiga su suna cikin daji, wanda su gudu cikin daji kenan.
Har ya zuwa yammacin juma'ar nan dai iyaye da ƴan uwan wasu ɗaliban da aka sace suna cikin damuwa.
Tunan na Fasu Joshua Kantiya, kuma yaro na ɗan ɗalibi ne a wannan makarantar, ya kira around 3 AM cewa ga abin da ya same su. To glory be to God, Allah ya sa sun gudu su shiga nan NDA. Sannan memba na cocin mu diyar shi ma tana ciki, wanda muna ta damuwa, amma mun gode Allah an samu an kira cewa ta su mene tana na asibiti yanzu. Mun ji har mun ga ramin da aka fasa a katangan, aka hitar da su an wuce da su.
Damuwar mu shine ma inda aka zo ka kwashe yaran nan cikin dare suna bacci, suna nan sirara ba kaya cikin jikin su. Wasu da Allah ya taimaka sun escape suna hannun sojoji yanzu nan haka.
Ni matata aka dauka, sai ɗaliba ce tana HND a wannan makaranta, kuma ita ba a hostel take zama ba, takan zo hostel ranar Litinin, ranar Juma'a sai ta koma gida. Yau ne Juma'a, yau ne ranar koma wanta gida, kuma wannan abin yazo ya faru. To kuma gaskiya ba mu ji dadin wannan abu ba, kuma muna Allah wadarai da rashin tsaro a kasar nan. Ba yadda za a yi a ce nan wurin sojoji ke kwana a nan wurin, a ce wai an shiga nan makaranta an kwashi mutum kusan 40 da wani abu, ba abin da aka yi. Gaskiya ba mu ji dadi ba.
Wannan dai shine karo na farko da ƴan bindiga suka saci ɗaliban makarantar gaba da sakandare a wannan jiha ta Kaduna. Kuma harin ya zo ne kwana daya da gwamnan jihar Kaduna ya karbi rahoto kan tsaro na shekarar bara. Idan aka ji gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Rufai na jaddada cewa babu sulhu tsakanin gwamnati da ƴan bindigan da ke sace mutane.
Sojojin sama da na ƙasa da ƴan sanda suna kashe ƴan ta'addan nan. In an kashe su suke fitowa, ba wai ba a yin wani abu bane, kuma ba wai jira ake ce sun yi wani abu ba, ana bin su inda suke daga sama da ƙasa ana maganin su. Kuma mu kamar yadda muka sha faɗa, mu a nan jihar Kaduna duk wanda ya zo ya ta'addanci mu ba za mu yi sulhu da shi ba. In yayi sa'a ya yi gaggawa da mutum ya samu kuɗi, kun kuma bai sa'a ba, jami'an tsaro suka same shi kashe shi zai.
Ɗalibai 42 cikin waɗanda aka ceto dai mata ne, 130 kuma maza, sai ko ma'aikatan makarantar guda 8 ɗin da ya kawo jimillar mutum 180. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙara tabbatarwa sarakunan gargajiya cewa duk wanda aka gani da bindigar AK-47 a bindige shi, wannan babu sulhu da ƴan ta'adda, wanda ya baiwa sati biyu da su aje makamai ko kuma a murƙushe su. Shugaba Buhari ya ƙara wannan haske ne a ganawarsa da sarakunan gargajiya na Najeriya. Mai baiwa shugaban ƙasar shawara akan sha'anin tsaro Janar Muhammad Babagana Mungunu, wanda ya halarci taron, ya yi wa wakilinmu Umar Faruku Musa ƙarin bayani.
Kowane shugaba guda ɗaya daga zon-zon sun fito sun yi magana. Shi jagoran sarkin musulmi ya yi magana cewa mutanensu suna neman mafita akan tabarbarewan harkan tsaro, saboda haka suka zo su tattauna da shugaban ƙasa da manya-manyan jami'an tsaro. Shugaban kasa ya gaya masu cewa eh ba wai an zauna ana bacci bane, ya yarda cewa akwai wahaloli da suke ta kullowa, amma in aka tuna baya lokacin da gwamnatin nan ta shigo ai akwai abubuwa da yawa da muka tadda ana yi, amma a yanzu wayannan abubuwa kamar jefa bama-bamai da kuma ta wanda ake daura belt kananan yara na nakiya, duka yanzu wayannan abubuwan babu su. Amma duk ga haka wannan aikin shi shugaban kasa ya ce aiki ne na al'umma gabaki daya. Eh, kwarai da gaske jami'an tsaro suna da haƙi, amma kuma al'umma da suke karkashin sarakunan nan su ma suna da nasu na bada bayanan sirri, kuma banda haka ma akwai local committee da muke da shi. To ya kamata local committee din nan su ne kamar na farko first line da su tsare mutanen su. Saboda haka shugaban kasa ya ce shi ya riga ya ga sababbin shugabannin tsaro cewa ya ba su sati 6 abubuwa su canza duk inda za a yi, a yi amfani da karfin tuwo duk wanda aka gani yana yawo da makamai AK-47 da sauransu a bindike shi a take. Saboda me yasa za ka rike AK-47 kai ba jami'in tsaro bane? To yayi magana cewa zai taimaka wa jami'an tsaro da masu bada bayanan sirri, kuma ya yarda cewa ya kamata a sake duba tsarin nan a tattauna tsakanin sarakuna da jami'an tsaro. To na riga na daidaita da shi mai martaba sarkin musulmi nan da sati daya za mu zauna da shugabannin tsaro, domin yau su ba su zo meeting din ba, su za su zo da abubuwan da suke gani ya kamata a yi, mu kuma a bangaren mu za mu fito da tsarin da muka ga cewa ya kamata a dauka.
To amma su sarakunan gargajiya suna da muhimmin rawa kamar da shugaba Buhari ya bayyana wurin taimakawa al'umma su na tattara bayanan su da bada haɗin kai, domin informa da ke bayyana bayanan tsaro da ake ciki ga miyagun mutanen nan an ce suna da mummunar rawa da suke taka gurin ƙara haɓaka wannan ta'addancin. Kana jin sarakunan gargajiya za su iya bada gudunmawa wurin magance irin wannan matsala na al'ummar da ke baiwa goyon baya ga 'yan ta'adda?
Shi yasa na ce shugaban ƙasa ya san cewa akwai buƙatar neman na'urori, sannan muka tattauna da sarakunan gargajiya akwai tsarin da za mu ɗauka da su, za mu zama tagwaye ne kamar Hassan da Husaini, akwai abin da za mu yi ta ɓangaren office ɗina da office na DSS da sauran ofisoshin intelligence. Akwai alamu akwai ɗan ɓata gari a cikin wannan harkan, amma ba abin da ba za a iya yi ba ne. Wasu ƙasashe a da suke da wannan matsala, su Sri Lanka duk sun yi sun gama da wayannan mutanen. To abin dole sai kana da kishin ƙasa da kishin al'ummanka. Su suka san mutanen da suke ƙasa-ƙasa can, su ne za su iya nemo su nemo wani bayanan sirri game da mutanen nan.
Umar Faruku Musa kenan a tattaunawarsa da mai baiwa shugaban ƙasar Najeriya shawara akan sha'anin tsaro, Janar Muhammad Babagana Mangunu. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyar lauyoyi ta bayyana damuwa game da yanayin da aka shiga a ƙasar bayan zagaye na zaben shugaban ƙasa na ranar 21 ga watan Fabrairu. Saboda haka ta buƙaci ɓangarorin siyasa su mutunta tsarin da dokar ƙasa ta shimfiɗa wajen neman haƙƙoƙi da suke zargin an tauye musu, kamar yadda tafarkin demokuraɗiyya ya yi tanadi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mani Barma ya aiko mana da wannan ƙarin bayani.
Le bâtonnier a enregistré ces derniers temps des plaintes d'avocats dont les clients ont été interrogés.
A wata sanarwar da suka fitar a yammacin jiya Alhamis a ƙarƙashin jagorancin shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa Bâtonnier Maître Boubacar Umaru. Lauyoyin sun fara ne da nuna rashin jin daɗin su a game da abin da suka kira tauye 'yancin aikin lauya. Matsalar da ke kokarin samun gindin zama a yanzu haka a nan Nijar, a bisa la'akari da yadda kungiyar lauyoyi ta Baro de l'Ordre des Avocats ke samun korafe-korafen lauyoyin da ke zargin an hana musu samun sukunin kare mutanensu da aka garkame a kurkuku bayan tarzoma watsi da sakamakon zaɓe, yayin da suka ce matakin kulle irin waɗannan mutane a gidan kasan da ke nesa da alƙalin da ya kama su abu ne da ya saba wa yankunan kusantar da jama'a da mashara'anta. Maître Muhammad Rabi'u Umaru shine mataimakin sakataren kungiyar lauyoyi ta kasa
kamar yanzu shi shushin yana nan ya mai sai dauke su ya kai su ko filinge ko a kai su kutukale ko a kai su kwalo wannan taka duka ne bisa kan haƙƙin su saboda ya kamata a ce an aje su inda lauyoyin su za su rika gamuwa da su suna magana da su kuma inda lalle family din su za su rika kai musu ziyara saboda abin da ya kamata a kiyaye shi ne duk wanda ake tuhuma da laifi ko wani irin laifi ne matsayin ba mu shari'a ba yiwu a ce an kama shi laifin kaza dole sai an kai shurin masharanta an tabbatar da hujjoji akan shi
lura da yadda cece ku ce yake ƙara tsananta a tsakanin bangarorin siyasa a kowace safiya bayan fitar da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu yasa kungiyar Baro de Lorde Zaboka a jan hankulan yan siyasa su gujewa bin son zuciya
harkoki na tafiye da siyasa harkoki ne wanda an tsara sakan doka ya kamata a yi sakan doka kuma an yi shari'a ita ce doka ta bada ba hanyar ta da zabar tsaye ba a cikin kasa har akai a afka ma wanda bai ci bisha ba
ta sanarwar da ya bayar a cikin daren jiya ta kafar labarai mallakar gwamnati alkali mai kare muradun hukuma a kotun birnin Yamai ya bayyana cewa zuwa jiya 11 ga watan Maris mutane 652 ne suka shiga nan yan sandan farin kaya a sanadiyar zanga-zangar da aka yi fama da ita a birnin Yamai cikin su har da yara kanana kimanin 160 waɗanda kuma aka damka 135 a hannun iyayensu daga cikin waɗanda suka manyanta an wanke 183 yayin da ake tuhumar mutum 328 da aikata laifi daga ɗaya zuwa abin da ya zarce haka Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai gabatar muna da rahoto na musamman
gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta kawar da marar nufi kan iyakokin ta sama da kasa da kuma ruwa domin hana kurarowar cutar coronavirus a faɗin kasar dokar za ta fara aiki ne ranar 18 ga wannan watan na Maris shekarar 2021 ina tuntuɓe ɗaya daga cikin masu kula da harkokin yau da kullum na ɓangaren hukumar ma'aikatan cikin gidan kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji
Prime Minister ɗan kasar Kamaru wato Dr. John Gute ya dauki wannan matakai na cewa za a rufe border ta ruwa ta sama da ta ƙasa kuma na kasar Kamaru ga baki ɗaya saboda zantar da tsaro da kuma kiyayewa ga wannan cuta ga duniya wato ita ce cutar COVID-19 to wannan kota ko cutar na corona nan wannan matsayi abin da yasa aka dauka saboda kasar Kamaru kuma in za a yi ana fara kafa doka saboda a kiyaye sanin kowa ne kasa ne da baki na yawan zuwa da kuma mutanen kasar Kamaru ina kai da kawowa to wannan tsari muna tsammani wannan dokan in zai taimaka da kuma wannan matakai da gwamnati ta ce a gudanar na saka takunkumi na kashne kenan da kula da waɗansu ababe saboda zamantakewa saboda kada mutane su kamu da wannan cuta na corona bon kasan cewa daga cikin matakan akwai cewa ko masu aikin taxi kada su yadda su dauki wato customer idan bai da wannan takunkumi kuma ya kasance mutane za su zauna su samu nisanta tsakani kamar meter 1 zuwa meter 2 kuma ya kasance duk abin da za a yi su kasuwanni da sauransu a dauki wannan takunkumin din da wannan matakai din kowane waje na jama'a a sanya wato ishi wannan wato sabulu na wanke hannu da sauransu saboda wannan cuta ya sake dawowa da wani nau'i daban don na da mun san cewa bai kama yara kanana yara dai shi dai su dai su dauko cutar ne su ba mamanya to yanzu cutar ya zo da wata salo na ganin cewa yara ma na mutuwa da wannan cuta
babban likita a bangaren sanin matsalolin cututtuka da ke adaban bil'adama a babban asibitin koyarwa da ke birnin Duwala Dr. Adamu Kasim shi ma ya yi ne karin haske kan waɗannan matsaloli na cutar coronavirus an da za ta iya jefa al'umma a ciki
wannan sai mu ce faduwa ya zo da jama'a kenan don ka tambayi wannan tambayoyin a lokacin da ya cancanta kai tambayoyin domin me da aka ce coronavirus ya dawo mutane suka ce kai ƙarya ne to ka san mutane sai sun fara ganin an mutu sannan suke yadda inda ake coronavirus nan bai kashe kowa da ba wanda ya damu da shi to mutuwan da ake ne yake firgita mutane yanzu saboda haka a rufe samaniya a rufe hanyar ruwa da kasa shigowa kamaru ya cancanta iyaka ai kamaru koikoyo suke yi koikoyo suke daga gurin Canada koikoyo suke daga gurin Faransa koikoyo suke daga gurin America in suka ji komai ya wuce su sai su sunninga koikoyen duk abin da ake yi ba haka za su yi ba ku fara ganin naku meye naku matsalan me yake damu mutanen kasan ku a ce za a rufe aiki a kasan da mutane dama ba su aiki kowa sai ya fike ke samu abinci mutane za su mutu da yunwa a gida amma a rufe inda wannan ciwon ya fito ai dama ba a kamar ya fito ba ai bude hanyar samaniya da bude hanyar ruwa da kasa ne ka mana wannan ciwon tunda mun san ta inda ya shigo sai mu toshe wannan gurin saboda wanda yake ciki in ya riga ya baje har yayi sanyi kar sabo kuma ya sake shigowa in aka yi haka shi virus bai dadewa sati biyu uku ya riga ya mace in aka yi haka aka daure aka yi wata daya za ga cewa abin ya sake sanyi ai kamaru sun yi ta kokarin fadan wannan virus abu ne da mutane ba su yadda ba ba su taurin kai yayyawa a kasan ne ba su ji saboda haka da akwai kasashen da kafin ka fita ma sai ka samu takardar incin fita gidanka na yawo ko tafi aiki sai an baka takarda ko a kama ka yawa mutane ba su da banki balle ka ce za ka kama bankin su ka rufe kuɗi a jikin su suke yawo da kuɗi saboda haka inda ana taba bankin mutane a rufe da kowa ya tsaya ne su
Alhaji Yaya Barista masanin harkokin yau da kullum ne shi kan ya ce rufe kan iyakokin zai iya jawo talakan kasar jamhuriyar Kamaru halin ne ya so
wato a halar hakika mamawar garba a rufe ainihin wato boda ko ta ruwa ko ta kasa ko ta sama ko ta ko ina kasa ba alheri bane musamman duba ga cewar a duk kasashen duniya sun rufe bodojin su farko-farkon shigowar COVID-19 wannan shine ya janyo musu sanadiyan durkushewan tattalin arziki a kasashen duniya yau idan ka duba kaga kasashen turai da suka ci gaba suka fi kowace kasa sune manya a duniya wanda kwanan nan suna ta kuka akan matsalolin economic wato tattalin arziki me ya kawo shi COVID-19 kuma ainihin rufe bodojin da aka yi alal hakika rufe boda a Kamaru ba alheri bane ya kamata a ce gwamnatin mai girma shugaban kasa Fulbiya da ministocin sa da masu fada aji ya kamata a ce su tashi su duba su canza shawara duba ga cewar yau tattalin arzikin Kamaru ya tattara akan bodoji ne menene yau ta ruwa yau idan ka duba kamar irin birnin Douala yawanci wannan teku na Douala tanan harkoki suke shiga in ka duba arewacin Kamaru bodoji ga sunan a bude a ta iyaka da babbar kasa Najeriya tanan talakawa suke samun abinci duba ga cewar yau shekara da shekaru ko in ce maku wato kusan shekara ɗaya da wani abu tunda shugaban Chad ya rufe iyakan Jemene da Kusuri yau talakan Kusuri suna cikin wahala suna cikin kuka da bi ya rufe to ina kuma ga yanzu kuma Kamaru ta zo ta fara rufewa a gaskiya mamman algarba gaskiya rufe boda ba alheri bane airport harkokin tafiya so kaya a manyan kasashen turai ta airport ne zuwan kayan ko kuma tsige da tike ta ruwa ne da ta kasa yau in aka ce maka a rufe gaskiya tattalin arzikin Kamaru zai durkushe kuma dama a durkushin yake
profesa Ubanza shugaban kungiyar masu maganin bakin fata ne na kasar jamhuriyar Kamaru ga abin da yake kan wannan sabon kullun da za a yi a kasar ta Kamaru bisa ga dalilin dawowar wannan cutar da COVID-19
eh wannan matakin da gwamnatin kasar Kamaru ta dauka game da rufe sama sararin samaniya da kuma mana ruwa mataki ne sosai da na kasa don ka san dai sha'anin shi wannan annoban da ake kira corona ko kuma COVID-19 da muke kira da Faransa to ka san abubuwa ne da dama can muka ce muna dauka cewa cuta ne da yake zuwa daga wani kasa musamman kasan Turai to shi yasa matakin da gwamnati ta daukan nan mukam alhamdulillah
Mahama Awar Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Har yau dai ga awal garba din da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wannan gaba a kasar Jamhuriyar Kamaru sun fara kokawa kan yadda cutar ta coronavirus ta sake dawowa kasar domin da take mai da hannu a goba baya wajen gudanar da wasannin da riga wadda za a ci gaba da fafatawa a kasar Jamhuriyar Kamaru da ma sauran wasanni waɗanda aka yi wa kasar alƙawari cewa za ta sake haɗawa bayan kasar Kamaru ta taka rawar gani wajen ganin ta haɗa wasan zakarun nahiyar Afirka waɗanda suke taka rawa a cikin gida a ɗan watannin nan. Sai dai Malam Zakari masanin harkokin wasanni ne na kasar Kamaru ga abin da ya labarta mini a daidai wannan lokaci.
Ina za ka gane wato gwamnatin Kamaru ba ta wato jin shawara gwamnati ce wacce take yi abin da take dama ba tare da ta shawarci waɗanda su kware ko waɗanda suke da wato masaniya akan harkokin wasannin ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka ba. Saboda ta tuntube mu da mun ba ta shawara cewa wannan matakin da ake so a ɗauka ko kuma hukumar CAF ta ɗauka cewa kashi 25 za a bar al'umma shiga filayen wasanni wato babban kuskure aka yi. Saboda yawanci kuma idan ka duba da ku wasu ƙasashe da suka fi wato shin radadin wannan cutar a nahiyar Afirka kamar kasar Zimbabwe wacce ta fi kasar Kamaru, saboda Kamaru yanzu mutane kimanin 588 ne suka wato riga mun gidan gaskiya. Kuma idan ka duba ainihin ta Zimbabwe kasa ce wacce ainihin take wato fuskantar babban kalubale ta wannan fannin da ita da Afirka ta kudu da shauran kasashen. To ka gani Zimbabwe yawanci ga da akwai 'yan wasan da aka gano cewa suna dauke da wannan cutar, bayan kuma sun zo daga kasar su yi musu gwaji cewa ba su da shi, daga su gwada nan Kamaru aka gano cewa suna da shi. Kuma ita wannan cutar a kasar Kamaru tana nan tafi, saboda kafin a yi wannan gasar ma gwamnatin Kamaru ta yi sakaci wajen wato duba ko kuma daukar tsararran matakai domin yaki da wannan cutar, kamar sanya abin rufe baki da hanci ko ta ina a kasuwanni da sauransu, da kuma rata tsakanin jama'a, da kuma wanke hannaye da sabulu. A wasu lokutan ma tamkar ita wannan cutar babu ita, duk da cewa gwamnati ta fito a wannan karon ta yi gargaɗi. Duk da haka kowa na yi abin da ya ga dama ne a kasar Kamaru. Wannan sakacin gwamnati ne tun farko, ta yanzu ga abin da ya zama. Idan za a iya haɗa wata gasa a nan kasar Kamaru bai zai yiwu ba, saboda a wannan lokacin ba a bukata. To ni tsoro na ɗaya ne Mama Awal Garba, idan ka duba nan da kasar shekara guda ga ita wannan gasar wato uwa uba kenan kan na manyan nan da yake zuwa gurguje, domin watan Janairu zuwa Fabrairu za a da wannan gasar kamar da aka yi na matasan nan. To ga halin da muke ciki yanzu a Kamaru, an ɗauki an dawo da matakan da aka ɗauka a da, duk da cewa da ita gwamnati ta cika buɗe kofa.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma sai labarai, amma wannan karo a takaice.
Jami'an kasar Pakistan sun faɗa a yau Juma'a cewar wani abin fashewa ya tashi a inda ake haƙar ma'adanan kwal a birnin Balochistan, ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane shida. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewar tashin abin ya samo asali ne a sanadiyar taruwar iskar gas da ta yi. An dai fitar da masu aiki su biyu kafin fashewar, a cewar ma'aikatar watsa labarai ta China Xinhua. Mafi yawan wuraren haƙar ma'adanai a Balochistan suna da alaƙa da 'yan ƙasar ta China. A yau Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden da firaministocin Japan, Australia da India za su yi wata ganawa ta yanar gizo da ta shafi tattaunawa akan sha'anin tsaro a ƙasashen hudu, inda za su tattauna akan matakan daƙile tsarin ayyukan China a yankin Pacific da suka haɗa da matakan kariya na diplomasiyya da tsarin rigakafin China. kasashen hudu za su kaddamar da gidauniya dan tara kudade da za su kara azama wajen samar da rigakafin corona sama da biliyan 1 a cikin shekarar 2022.
To ma sauraro baki dan abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. Amma kafin mu yi sallama da ku, muna mika ta'aziyya ga iyalan marigayi Baba Gurma Sale saboda rasuwar Mama Ajuji Gurma Sale, kakar su abokin aikin mu Ibrahim Garba, wanda aka yi jana'izar ta a ranar Litinin a garin Hakimi. Allah ya bada ikon jure wannan rashi. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Ibrahim da ya hada mana sauti, sai kuma injiniyan mu na wannan daren Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC da na shirya da kuma gabatar miki sallama da ku. A huta lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.